بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine 4 ga watan Zulqa'da shekara ta 1446 ba hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda shi zo daidai da 2 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya mu hada wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Inland Bank a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wadda aka fi sanin sa da Ahlari talifin babban malami Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari Allah ta'ala ya masa rahama ya ji kansa da gafara idan ba a manta ba darasin da ya gabata a baya mun kwana karshen fasalin da malam yayi dake magana akan qada'u ma fi dhimmati min as-salawat biyan bashin abinda yake bin mutun na salloli kenan yau zamu tashi sabon fasali wanda malam ya masa take da babun fi sahwi babin dake magana akan rafkanuwa da abin da ya danganci wannan wannan shine darasin mu na 34 a cikin jerin darussa da muke a wannan littafi mai albarka kuma ga waɗanda suke da littafin a hannunsu za a ga cewa karatun namu na yau yana shafi na 44 ne shafi na 44 to malam yace babun fi sahwi babin dake magana akan abin da ya shafi rafkanuwa ya fara da tambaya a bisa al'adar littafin tambaya da bada amsa yace su'al tambaya ma hukumu sujudi sahwi fi salati menene hukuncin sujjadar rafkanuwa a cikin sallah a wajen bada amsa yace wa sujudu sahwi fi salati sunnah sujjadar rafkanuwa a cikin sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wato aka ga yana yi kuma aka taba ganin yayi to jama'a gabanin mu ci gaba da abinda malam ya kawo a cikin littafin kamar yadda faɗa mana wancan satin akwai buƙatar dan yin shimfiɗa dangane da wannan mas'ala mai girman alƙadari domin tana da matuƙar muhimmanci kuma wani abin sha'awa shi kansa mai littafin wannan shine abin da ya fi ɗiban kaso mafi yawa a cikin littafin gaba ɗaya saboda muhimmancin shi mas'ala din na abin da ya shafi sujjadar rafkanuwa to da farko mu sani idan aka ce sujjadar rafkanuwa yana da tarifi malamai suna cewa huma sajdatani yasjuduhuma al-musalli fi akhir salati fi akhir salatihi sujjadar rafkanuwa abin da ake nufi da shi wasu sujjada ne guda biyu wanda mai sallah zai yi su a ƙarshen sallansa lita'awidi khalalin aw naqsin wa qafi salatihi sahwan aw khata'an la amdan mutun zai yi wannan sujuda guda biyu na rafkanuwan ne saboda ya cike wani gurbi da aka samu ya tsallake wani abu bai yi ba a matsayin sunna ko ya ƙara wani abun da babu shi a cikin sallan amma yayi hakan ne bisa rafkanuwa ko kuskure amma ba da gangan ba to wannan shine ma'anan sujudu sahwi sujudar rafkanuwa yana kama mutum ne sadda ya samu wani kuskure ta hanyar ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu ko ya samu shakka cikin cewa yayi kaza ko bai yi ba to wannan shine sujudar take kama shi kuma tana iya kasancewa ya zama qabli ko ya zama ba'di ma'ana yayi shi gabanin yayi sallama su sujudar guda biyu din ko kuma yayi su bayan yayi sallama sai ya kawo sujudar guda biyu hukmuhu wa mashru'iyyatuhu, hukuncin waɗannan sujuda guda biyu da kuma shar'ancin su, la khilafa fi mashru'iyyati sujudi sawi fi shalah, malamai babu sabani a tsakanin su dangane da shar'ancin waɗannan sujuda guda biyu na rafkanuwa a cikin sallah. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري ذا مسامو wannan a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shakka ahadukum fi salati, idan ɗayan ku ya samu shakka a cikin sallansa, falam yadri kam salla thalathan am arba'an, sai mutum bai iya gane cewa yanzu sallan da yake na raka'a uku ne ko raka'a hudu ba. Annabi yace falyatrahi shakk, to wannan mutumin ya kori shakkan, ma'ana ya dauka cewa ukun yayi sai ya ci ko daya. Wal yabni ala mastaykan, mutun yayi gini akan abun da ya samu yaqini akan sa, thumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim, sannan sai mutun yayi sujuda guda biyu gabanin yayi sallama. To kun ga a cikin wannan hadisin lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni ga duk wanda ya samu kuskure ko shakka a sallansa, bai san ma yawan rak'o'in da yi ba, to sai ba shi shawari guda biyu. Na farko ya dauka cewa mafi karancin lissafin da shi zai yi amfani, don da yana tunanin hudu ne ko uku ne, to ya dauki uku din. Bayan ya dauka haka din, in ya gama kuma sai ya zo ya yi sujuda guda biyu gabanin yayi sallama. Kun ga kenan wannan sujuda guda biyu din suna da gurbi a addinin musulunci, don daga annabin addinin yana bada bayani akan yadda za a yi shi. Kamar yadda wannan hadisin sahihi ne Imam Muslim ya rawaice shi. Ba iya wannan hadisin ba, akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi, wata rana yace innama ana basharun, ku sani fa lallai ne dinnan mutun ne irin zubin halittan ku, an saka matan sau, ni ma fa na mantuwa kamar yadda ku ma kuke iya yin mantuwa, fa idza nasitu fadhakkiruni, annabi yace idan kuka ga nayi mantuwa to ku daga ni ku tuna min. Wa idza shakka ahadukum fi salatihi, annabi yace idan mutun ya samu shakka a cikin sallansa, falyataharra as-sawab, to yayi kokari ya gano menene ya kamata yi na wannan rafkan wanda ya samu, shin wani abu ne ya kamata yi ya manta bai ba ya tuna, in kuma bai tuna ba to ya zama shakka kenan, falyutimma alaihi, sai mutun ya gina sallansa akan abun da yake ganin shine mafi rinjayen zatansa, thumma liyasjud sajdataini, sannan sai mutun ya yi sujuda guda biyu bayan ya yi gini akan wannan kyakkyawan zatan nasa a matsayin cewa kaza yayi. To kun ga dai a cikin wannan hadisin shi ma har yanzu akwai bayani dangane da nuna cewa wannan sujuda guda biyu din da muke karatu akan sa yau, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar kuma shi ya tsara yadda za a yi shi. Uwa uba ga hadisi a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, Abu Huraira yace sallabina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihda salatil ashi, wata rana ma'aikin Allah ya mana sallar rana, yace na manta imma adh-dhuhra wa imma al-'asr, ko dai sallan nan na azhar ne ko la'asar, amma dai da rana aka yi sallah. Fa sallama fi raka'ataini, a cikin wannan sallan da annabi ya yi din sai ya yi sallama a raka'a biyu, wanda kuma an san da azhar da la'asar ai duka ba raka'a biyu bane, hudu ne, to amma a wannan ranan sai annabi da ya zo wannan sallan aka samu rafkanuwa, sai ya sallame tun a raka'a na biyu. Kun ga kenan akwai ragowan biyu a baya. Thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid, bayan annabi ya yi sallama ya fita, sai ya je ya samu wani kututturen dabino ya jingina a jikinsa, fassana da ilaiha, annabi ya jingina a jikin wannan kututturen dabinon mughdaban, wato kaman yana cikin fushi, hakan nan bai yi ma kowa magana ba, ya dan turbu ne. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar, a cikin mutanen da suka bi annabi salla a wannan lokacin akwai waɗannan manyan abokan nasa na gaban boshinsa, sayyiduna Abu Bakar da kuma sayyiduna Umar, duk suna nan. Fa haba an ya takallama, wannan kasancewar su suna nan din, amma sai annabi ya musu kwarjini suka kasa taransa su yi masa magana cewa ga fa abin da ya faru a sallah, su ma suka yi shiru. Wa kharaja sara'anun nas, to a gefe guda kuma sai mutane yan gaggawa suka fita daga cikin masallaci suna cewa qusiratis salatu, ai an rage sallah, sallah azhar da muka saba yi ko la'asar din nan mai raka'a hudu, yau raka'a biyu aka yi, suna ta murna an rage raka'o'i biyu a sallan azhar ko la'asar. Faqama dhul yadaini, to wanda ake ce masa dhul yadain daga cikin sahabbai wanda annabi ne ya rada masa wannan suna a matsayin kaman barkwanci ko wasa ma'ana ma abocin hannu yana Allah ya bashi wato halitta ne na dan tsawon hannaye amma kun san mu a Hausa idan aka ce mutun na dogon hannu ai baraho ne to da haka kamar haka ne amma shi na halitta ne annabi yake ce masa mai hannu ko ma abocin hannaye to shi dole dai ni kasancewan har annabi yana iya taba shi da wasa irin wannan kun ga koda yana cikin fushi zai iya dan zuwa ya same shi faqala ya rasulullah sai dole dai ne yaje ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam har a inda yake a jikin kututturan dabinon nan yayi magana da shi yace ya ma'aikin Allah a qusiratis salatu am nasita ya rasulullah wai sallan nan kan an rage ta ta zama raka'a biyu ne irin yadda kamar na yanzu nan ko kuma dai mantawa kai shine tambayan da yayi wa annabi fa nazara annabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gare shi da yaji wannan bayanin daga wajen Zuliya daini na cewa shin rage sallah akai ko mantawa akai ne akai raka'a biyu yau sai annabi waye ya duba dama ya duba hagu ma'ana yana neman bayani daga wajen mutane annabi yace a haqqun ma yaqul abinda Zuliya daini ne ya faɗa wai gaskiya ne mun rage sallan bamu cika ta ba faqalu na'am sahabbai suka hadu da murya ɗaya suka ce kwarai da gaske abin da ya faɗan nan haka yake mu ma duk muna sane da haka din shine dai kawai yin magana suka ce masa lam tusalli illa raka'atai lallai dukkan muna da masaniyan cewa ya rasulullah baka yi sallah ba illa raka'a biyu kawai yau kai mana fa salla raka'ataini sai annabi ya dawo cikin masallaci ya kabbarta sallah akai raka'a biyun da suka rage wanda da ba a yi sunnan ba wa sallama sannan sai annabi ya sallama a ƙarshe thumma kabbara sannan annabi sai ya sake wata kabbara bayan fa yayi sallama kenan sai aka ji yayi wata kabbara thumma sadda sai ya tafi sujjada thumma kabbara farafa sai annabi ya sake yin kabbara ya dago daga wannan sujjada kuga sujjada nawa kenan daya thumma kabbara wa sajada sannan annabi sai ya sake yin kabbara ya sake yin wani sujjada ya kai goshi kasa thumma kabbara wa rafa sannan sai ya sake yin kabbara ya dago sujjada nawa kenan biyu a wa sallama sannan karshe sai ya sallama yana dago wannan sai ya sallama abin sa wannan hadisi Imam Muslim ya rawaice shi kuma Bukhari ma ya kawo shi don haka alai halin kunga shi kansa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya taba ritsawa da shi ya faru gare shi a matsayin sa na dan adam mai iya kuskure mai iya mantuwa gashi yau a matsayin sa na liman yayi mutane sallan azhar ko la'asar a matsayin raka'a biyu kenan an manta ba raka'a biyu ba aka tunatar da shi kuma ya dawo ya gyara kuma ya ƙara sujada a ƙarshe wanda daman shine muhallin karatun mu wannan sujada guda biyu din da ya a ƙarshe din to da haka dai ya'yan wawa ne yana nuna mana cewa lalle wannan abu ne sananne ba wani kirkire-kirkire ne aka fito da shi daga baya ba tun zamanin annabi haka abun yake akwai sujadan da ake kiransa sujudus sahwi na rafkanuwa na gyaran sallah menene hikiman da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan sujada da rafkanuwa dan a gyara kuskuren da aka yi a sallah babban hikiman kasancewan dan adam Allah ya yi shi mai yawan mantuwa ne kuma dan adam mai yawan kuskure ne Abdullahi dan Abbas yana cewa summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi ana kiran mutum da suna al-insanu ne da Allah ya ce wa kanal insanu menene wa kanal insanu zaluman jahula ko yayi ne ayan take ne jama'a wa kanal insanu zaluman jahula ina tuhuma kaman ba haka bane na'am to saboda haka Allah ya kira dan adam da suna al-insan suka ce abun da yasa Allah ya kira dan adam da suna insan saboda yawan mantuwansa domin an istiqaqin an ciro kalman ne daga annisiyanu sai aka ce al-insanu ma'ana mai yawan mantuwa to kasancewa mu yan adam masu yawan mantuwa ne ko masu kuskure ne fa kana min rahmatillahi ta'ala bina don haka sai ya zama daga cikin rahaman Allah gare mu da tausayawansa wa min mahasin hadha ad-din al-kamil da kuma kasancewa wannan addinin cikakke ne ta ko ina an shar'a li ibadihi jabran nafsi wal khalal alladhi yadkhulu fi ibadatihim sai Allah ta'ala ya samu mana wata hanya da zamu rika cike gidin abun da aka samu na kasu a wani ibada daga cikin ibadun mu ko aka samu wani kuskure ko aka samu wani mantuwa to sai aka bamu wata hanyar da zamu gyara wannan ibadan sai ya zama bata tashi aiki ba kuma an gyara ta ta zama daidai cikakkiya bisabbi hada nisyan wal khata wanda ya faru sakamakon mantuwan da muka yi ko kuskuren da muka yi a cikin ibada din wala yasbi'una taharruza minhu dan adam ba zai taba kubuta daga wannan kuskuren ba wane ne ma mafifici dan adam din a duk halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi ma bai tsira daga wannan kuskuren ba zamanin sa yayi da yawa to da haka kenan yana nuna mana kowa zai iya fadawa cikin wannan ba zai yi a ce ka dau shekaru kana sallah baka taba samun rafkanuwa baka taba yin wani kuskure a sallan ba zai yi ba to kasancewan wannan sifa na yawan mantuwa ko kuskure siffar dan adam ne kuma Allah ya dora mana mu yi ibada kuma yana son mu yi ibadan nan cikakkiya kar a samu gibi kuma an san cewa ba za mu iya yin cikakkiyan ba to shine sai Allah ya fito mana da waɗannan hanyoyi da damu gyara waɗannan kurakuran ko waɗannan matsalolin da za su iya faruwa sakamakon gazawan mu da raunin mu imma bina wafilil ibadat ko dai mu cike waɗannan guraben ta hanyar yin nafilfili idan farilla muka yi aw istighfarat ko kuma mu yawaita istighfari saboda mu samu cika guraben da aka samu gibi aw nahu zalik ko dai wani abu kamancin wannan ومما شرعه الله لعباده جبرا لنقص طرا على صلاتهم na daga cikin abin da Allah ta'ala ya shar'anta wa bayansa domin su daura karayen da ya faru a sallan su domin kun san karaya iri biyu ne akwai inda mutun ya kare ko a irin kashi ne idan dan adam karayen bai dauruwa akwai kuma inda aka kare to za a iya daura shi kuma a miƙe kaga mutum ma kaman bai taba samu laluran karaya ba to dan haka sai Allah ya bamu wata dama da zamu daura karayen da ta faru a sallah kuma karayen nan ya miƙe kaman ba a same shi ba wanda wannan hanyar shine sujudu sahwi ma'ana sujudar rafkanuwa غير انه انما شرع لجبر امور خاصه sai dai mu sani cewa ita sujudar rafkanuwa an shar'anta ta ne kadai saboda wato daura karaya a cikin wasu al'amura na musamman ba kowane abu ne zaka samu matsala a sallah ba sujudar ya gyara maka wasu abubuwa ne na musamman wanda in muka shiga karatun zamu je su وليس كل شيء يجبره السهو او يشرع له daka ba komai ne zai faru a sallah ka samu mantuwa ko abin da ya shafi sha'afa ko kokonto a ce kuma sujada zai gyara maka shi ba wani abun yafi karfin sujada ya gyara wani abun kuma ba ma sai kai sujada ba shikenan an yafi maka ba bukatun maka yi wani sujada domin sa li anna aqwala salati wa af'alaha ala thalathati aqsamin domin ya jama'a ita sallah wato ta kunshi maganganu ne wasu zantuka da mutum zai rika fada da bakin sa yayin da yake sallan ba shiru ake yi gumba sannan kuma da wasu ayyuka da mutum zai rika yi a cikin sallah din to waɗannan zantuka da mutum zai yi a sallah da ayyukan da zai yi a cikin sallah din sun kasu zuwa gida uku ne musawarin su da kyau na farko akwai al-arkan akwai abubuwan da suke su rukunai ne dole ne a sallah ka yi su sawa'un na magana ne ko na aiki a bisa ga misali kaman karatun Fatiha kun ga ai magana ne magana zaka yi to wannan karanta Fatihan a matsayin rukuni ne shi dole ne mai sallah ya karanta war ruku' haka nan kama guyuwa ayi ruku'u shi ma na cikin farillan sallah wanda dole ne mai sallah yayi inda zai manta ko ya tsallake bisa kuskure ko mantuwa to wannan tsallake wanne yin sujuda ba za ta gyara masa shi ba wasajada da kuma shi kansa sujuda da mutun zai waɗannan sujuda da ake yi guda biyu a kowace raka'a da mutun zai manta duka biyun bai yi ba ko ya manta guda ɗaya yayi ɗaya bai yi ɗaya ba to lalle wannan ya bar rukuni kenan to mu sani cewa shi rukuni da aka manta shi sujudar rafkanuwa ba ta gyara shi abin da ya zama wajibi akan wanda ya manta wani rukuni daga cikin rukunan sallah shine idan ya tuna abin da wuri kafin yayi nisa da barin wannan gaban to sai ya maza ya dawo ya yi ribas sai ya dora ya yi wannan din ya karasa idan kuma aka samu tsawaitan lokaci bai tuna da rubuta watakila ma sai bayan da ya dinda sallah abin yake fado masa to wannan kuma fa sai dai ya sake wannan sallah ina fata an gane to don haka idan rukuni ne daga cikin rukunan sallah game da muka bada misalin da karatun Fatiha ruku'u sujada da makamantansu wannan shi mu sani sujudar rafkanuwa bai zance a kansa ko kadan wannan kuskuren yafi karfin a ce sujuda ne zai gyara shi sujuda bai gyara shi wannan shine abu na farko da mutum zai a cikin sallah wanda shi sujuda ba zai gyara shi ba in ya samu kuskure a kansa na biyu shine a cikin sallah zantukan sallah da ayyukan sallah akwai as-sunan akwai abubuwan da suke so sunnoni ne ba su kai matakin farilla ba kamar misali mai kenan at-tashahhud wato zaman tahiyya wannan sunna ne tahiyyan farko in sallar mai raka'a biyu ne wasu sura da kuma karatun sura bayan mutum ya kammala karanta Fatiha ita ma sunna ce kamar yadda muka karanta a baya wasirru wal jahr haka nan inda ya kamata a koye shi ma sunna ne koyewan da zaka bayyana sai dai a ce kai kuskure haka inda ya kamata a bayyana da zaka sirranta kai kuskure amma wato shi koyewan a wurin sunna ne bayyanawa inda ake bayyanawan shi ma sunna ne to dukkan waɗannan abubuwa matsayin sunnoni suke don haka su ne abinda karatunmu zai gudana a kayansu sunna ne idan mutum ya manta bai yi ba kamar na faɗa su da wato tahiyya da kuma karatun sura bayan kammala fatiha da inda ya kamata a ce koyewa za ka yi sai ka bayyana ko inda ya kamata a ce bayyanawa mutum zai yi sai ya koye to waɗannan su ne guraben da mutum zai yi sujjada kuma sujjada ya gyara masa wannan kuskuren da ya yi kamar kuskuren ma bai faru ba ko kaɗan to don haka a fahimta shi sujjadar rabkanuwa bai shafar rukunai yana shafar sunnoni ne muna da biyu ne na uku daga cikin ayyukan sallah da zantukan da ake a sallah akwai almustahabbat abubuwan da suke su mustahabbai ne ba su kai mata matsayin sunna ba wanda su an so ne ka yi amma dan baka yi so ba komai a sallanka kamar misali me karaf'il yadaini indal ihram kamar misali lokacin da mutum zai yi kabbaran harama zai fara sallah Allahu akbar to wannan daga hannayen sama shi mustahabbi ne ba dole bane ba yau dan mutum yazo zai yi sallah ya manta bai daga hannu ba za a ce sai ya shirya dan ya gyara wannan rashin daga hannun da bai yi ba wa takbiratul intiqal da kuma kabbaran da mutum zai yi na tafiya wani gaba na sallansa misali mutum ya gama karanta fatiha ya gama karanta sura kun ga zai tafi ruku'u kenan to ya tafi ruku'u amma kuma bai ce kuma ba sai ya tafi sululu hakan nan salula kenan sululu ba ce kuma bai ce Allahu akbar ba to wannan rashin fadin Allahu akbar din ba za a ce sai ya sujjada da ya gyara ba don wannan mustahabbi ne kawai ba wani abu ne za a ce wato sujjada zai gyara maka shi ba yace fala yusjadu li tarkiha irin waɗannan abubuwan ba buƙatar sai mutum ya yi sujjada saboda mantuwa bai yi su ba faman sajada laha batalat salatuhu kai duk wanda ma ya sujjada akan irin waɗannan abubuwa ƙanana da muka ambata yanzu wannan kawai ya ma bata sallarsa ne ba buƙatar sujjada don haka dai a fahimta sallah na da matakai guda uku akwai abubuwan da kai a sallah aka dora maka yin su a matsayin farilla ne dole ne wannan in kai kuskure ko ka manta baka yi ba sujjada ba zai gyara maka shi ba na biyu akwai abubuwan da suke sunna ne a sallah wanda ba a so ka bar su da gangan to amma da zaka bar su bisa kuskure to shine nan ne ake bukatan da kai sujjada dan ya gyara maka wannan kuskuren akwai mataki na uku mustahabbai wanda su an so ne dai kawai kai amma dan baka yi ba wani bukatan ma sai kai sujjada dan ya gyara maka don haka idan kun fahimta sai zama kenan karatunmu yana na tsakiyar ne abinda ya shafi sunnoni wanda idan mutum ya bar su da gangan sallarsa ta ɓaci amma in bisa kuskure ne shine za a buƙaci ya sujjada guda biyu domin gyaran wannan kuskuren da ya faru asbabu sujudi sahwi thalatha wasu abubuwa ne suke jawo mutum a dora masa cewa sai ya yi sujjadar rafkanuwa idan haka ya faru da shi a sallah abubuwan da suke jawo mutum sujjadar rafkanuwa su kama shi abubuwa ne guda uku na ɗaya shine az-ziyada idan mutum ya ƙara wani abun da babu shi a sallah to hakika wannan sujjada ya kama shi misali mutum ne ya kammala raka'an farko zai miƙe tsaye a maimakon ya miƙe tsayen nan sai ya zauna shi a zatansa ta yaya zai yi a wurin to sai ya tuna ko aka masa tasbihi aka ce subhanallah sai ya miƙe to kun ga wannan zaman da ya yi ai ba gurbin da ake zama bane ba indai ba da sunan jilsatul israha bane yi in zawon yayi tsawo a matsayin tahiyya yake kun ga yayi zama a ba gurbin sa ba kun ga ya ƙara wani abu a sallah wanda bai cikin tsarin sallan a daidai wannan gaban to wannan shi zai jawo sai yayi sujjada domin ya gyara wannan ƙarin da yayin wannan sujjadan da ta je ta zama ta goge daidai wannan kuskuren da aka samu kamar masu editing ne na video ko na mai sai a je a gyara wani abun da ba a san sa to wannan sujjadan aikin take nan sai ta goge daidai wannan ƙarin da mutum yayi wanda ba buƙatan wannan to sujjadan aikin take nan a wannan lokacin don haka sakamakon ƙari mutum zai yi sujjada sababi na biyu da yake ja mutum yayi sujjadar rafkanuwa shine annaqsu rage inda ya kamata a ce kai wani abun da ba farilla bane sunna ne baka yi ba to sai a dora maka yin sujjada domin ya cike maka wannan gurbin abun da baka yi ba sai ya zama kaman kai kai tsaye misali kamar yadda muka bada misali dazu zaman tahiyyan farko mutum yayi raka'a biyu idan sallan ta kasance ta wuce raka'a biyu ta je uku ko hudu to da yayi raka'a biyun nan ya zauna yayi zaman tahiyya, to a maimakon a daidai wannan gurbin zaman tahiyyan sai shi bai zaman tahiyyan ba, yana kammala raka'a biyun sai ya miƙe abinsa, shi a zatansa yana na uku ne kenan ko ma na ɗaya shi a tsammanin sa. To kun ga wannan gabar mutum ya bar wani abu da ya kamata a ce yayi, me ya kamata yayi a wurin shine ya zauna yayi tahiyyan farko sai bisa kuskure da mantuwa ya miƙe ya ci gaba da sallan sa. To wannan shine zai yi gyara ta hanyar yin sujada guda biyu gabanin yin sallama domin ya cike masa gurbin rashin yin wannan sunnan da bai yi ba. Ina fata an gane. Haka nan idan mutum ya manta bayan ya gama karatun Fatiha sai bai karanta sura ba, yana gama Fatiha kawai sai ya ruku abinsa, sai daga baya yake tunawa bayan ya wuce, to wannan ba zai dawo kansa ba, kawai ya ci gaba da sallansa. Allah so bayan ya je ƙarshe gabanin yayi sallama sai ya sujuda guda biyu, sai su zama suni a madadin wannan suran da bai karanta ba, sai Allah ta'ala ya sa a ɗauko su a sa su a gurbin wajen suran nan sai sallansa ta zama cikakkiya. Kun ga a yanzu ma kalli sallansa tunda a gurbin ya kamata ya karanta sura sai bai yi ba, zai zama an samu gibi a wurin. To wannan sujudan da zai yi kafin sallama sai a ɗauko a cike wannan gurbi din. Ina fata an gane. Muna na biyu ne. Na uku abinda yake sababa a yi sujudar rakanuwa shine ashakku, mana samun shakku ko kokonto. Mutum yana taraddadi tsakanin shin raka'a kaza ne ko raka'a kaza, shin nayi ruku'u ko ban yi ba, ko sujudar nan da ake guda biyu a kowace raka'a sujudar ɗaya ne ko guda biyu ne. To a lokacin in kokonto ya kama mutum irin wannan, to kamar yadda muka wuce dazu a hadisi, sai mutum ya ɗauki lissafi mafi ƙaranci. Idan kana tunanin wannan sujudar da kai din guda ɗaya ne kai ko guda biyu, ka ɗauka cewa ɗaya kai sai ka ƙara yin ɗaya, to wannan kokonton da kai din ko da ka ƙara yin ɗayan, to fa in ka gama a ƙarshen sallar ka kuma sai ka zo ka yi sujada, domin wannan kokonton da ya same ka abinda zai wanke kokonton shine ka yi wannan sujada guda biyu din domin ya zama sallanka ta zama daidai. In a haƙiƙa ka yi din sai ya zama kai ƙare kenan, kai a zatanka ta ɗauka a bisa mafi ƙarancin lissafi, kaga kenan sai ya zama a wannan raka'an kana sujada guda nawa, guda uku in a haƙiƙa kayi, amma saboda ka samu kokonto sai ka ɗauka a matsayin ɗayan kawai kayi, to wannan sujudan zai gyara wannan ukun da suka faru a raka'a ɗaya kai sujada guda uku, sai ya zama sujudan ya goge wannan ɗayan sallan ka ta zama daidai wa daida. Idan kuma aka yi sa'a kana tunanin ɗaya ne kayi sujudan ko guda biyu, sai ka ɗauka a matsayin ɗayan kayi, kuma sai ya zama tabbas haka ɗayan ne kayi, to kun ga kenan sallan ta zama daidai wa daida. Wannan sujudan dai kawai ya ƙara kwalliya wa sallan, daman ba a samu ma gibi din ba, amma wannan kokonton zai gogu a ranka saboda yanzu kayi abinda ka samu sakewar rai na cewa ba abin ka wani bashi. To dan haka ne waɗannan su ne sababa guda uku da suke jawo mutum ya sujudar rakanuwa a sallah, ya ƙara wani abinda babu shi, ko ya rage wani abinda ya kamata ya yi bai yi ba, ko kuma shakka ya same shi yana kokonton yayi ko bai yi ba. To waɗannan abubuwa su ne suke jawo sujada na rakanuwa a cikin sallah. To yaya ake yin sujadar rakanuwa a cikin sallah? Wani tsari ne musulunci ya karantar idan mutum irin wannan rakanuwan ya kama shi, ta yaya zai yi wannan sujada guda biyu din? To mu sani cewa waɗannan sujada guda biyu na rakanuwa daidai suke da sauran sujada da aka sani a sallah, ta yadda idan mutum yana sallah, wato ana buƙatan ya sanya goshinsa da hancinsa da tafukan hannayensa guda biyu da gwiwoyinsa biyu da kuma tsinin yatsun ƙafansa biyu. Waɗannan su ne sab'atu a'dha da annabi ya yi bayani cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'i, an umurce ni da ne sujuda akan gaɓoɓi guda bakwai. To da haka yadda a sauran salloli mutum zai sujuda a wannan tsarin, to haka su ma fa idan ya zo a sujudar rakanuwa a wannan tsarin zai tabbatar cewa goshinsa da hancinsa ya taba ƙasa, tafukan hannayensa, gwiwoyinsa guda biyu, tsinin yatsunsa na ƙafa, ba bambanci. Saboda haka bayan mutum ya yi sujuda na farko, idan ya ɗago abinda ake faɗa irin tsarin sallan da ake tsakanin sujudodi guda biyu, irin abin da zai faɗa kenan. Me ake faɗa tsakanin sujuda guda biyu idan ana sallah? Shine rabbighfirli, ko rabbighfirli, ko allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni. Da haka wannan addu'ar da ake shi ma a wannan sujudar rakan wanda kai in kai ɗaya ka ɗago, to shi ma irin wannan addu'an za ka yi a tsakanin sujada guda biyu din, sannan shi kansa sujada din duka guda biyun irin addu'an da aka saba yi a cikin kowanne irin sujada, irin addu'an da zaka faɗa kenan, shine me subhana rabbiyal a'la, ko kuma subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, da sauran addu'o'i da suka tabbata ana karantawa a sujada. Da haka irin wannan addu'an wanda ka zaba a ciki shi zaka yi ba bambanci yadda ake na sallah, haka ake yin wato shi ma na rabkanuwa din. Sai dai wasu daga cikin malamai sun ce idan mutun zai yi sujada rabkanuwa ai makon fadin subhana rabbiyal a'la ko subuhun quddus rabbul malaikati war ruh ko wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, suka ce a madadinsa sai mutun ya ce subhana man la yashu wa la yanam, subhana man la yashu wa la yanam, sarki ya tabbata ga wanda baya rafkanuwa kuma baya bacci shine wake nan Allah. Don haka suka ce a yawakon kai wadancan addu'o'in wannan zaka yi, indai wannan sujada da kake na rafkanuwa ne, domin kun san a tsarin musulunci akwai sujada iri daban-daban. Misali akwai sujudu tilawa, idan kana cikin karatu akwai wasu mawadhi'u sujud, idan ka zo kansu ana so kar ka wuce inda hali kana da tsarki ka samu kai sujada a daidai wannan gun. Shi ko wannan sujada da ake yi din ba irin abin da ake faɗa a sujudan sallah ake faɗa ba. Idan mutum ya sujudu tilawa sai ya ce sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, wannan shine addu'an da ake a sujudu tilawa. Sannan akwai sujudu shukr, wato sujudan godiya wa Allah, idan wani abun farin ciki ya same ka aka maka albishir da wani abu, an baka abu kaza ko abu kazanka ya fito wanda ka jima kake jiran nan, to sai ka kafa goshi a ƙasa domin kai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadda wasu suka ce zaka ce alhamdulillahi wa shukuru lah, shine addu'an da zaka yi a cikin sujudu shukuri. To da kun ga kenan suka ce tunda duka dai sunansu sujada, amma kowanne da irin sunansa, sujudu tilawa, sujudu shukur, wannan kuma sujudu sahu, to lallai shi ma ya kamata ya zama yana cin gashin kansa abinda za a faɗa a cikin sa ba irin yadda za a faɗa na sallah bane ba. Don haka ai makon a ce subhana rabbil a'la ko wadancan sai a ce subhana man la yashu wa la yanam. Sai dai malamai da suka bi maganar suka ce la dalila ala zalik, babu wani hujja da wanda suka faɗi wannan maganar suke da ita na cewa an ji a bakin annabi ko wani sahabi ne ya faɗa ko dai wani wanda za a iya kama maganar sa a matsayin hujja. Fal mashru'u huwa al-iktisaru ala ma yuzkaru fi sujudi as-salah, don haka dai abin da yake sananne wanda mutum zai zama baya da wani haufi a kansa shine ya takaita akan abin da ake faɗa a cikin sujada irin na sallah. Ka faɗi wannan subhana rabbil a'la din, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, da makamantansu. Don haka wannan shine abin da yafi kamata kar a je a runguma wani abu daban, tunda dai wannan sujada din duk da rafkanuwa ne amma sunansa sujada ne na gyaran sallah. To dangane da abin da ya shafi yanzu mun ji dai a sujada irin yadda ake so ka yi sujada a sallah irin sa zaka yi a sujudar rafkanuwa ta fuskan inda gabobin ka da su taba da kuma abin da ake faɗa, haka nan abin da zaka faɗa tsakanin sujudar guda biyu din shi ma irin yadda ake yi na sallah ne, wannan rabbighfirli ko allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni ta fuskan wannan kenan. To idan ka gama sujudar guda biyu gaba daya sawa'un nan qabli ne ko ba'di, kun san qabli shine wadda bayan ka kammala tahiyya gabanin kai sallama sai ka koma ka yi waɗannan sujuda guda biyu din, shi ko ba'di bayan ka gama tahiyya ne ka yi sallama sannan sai ka koma da goshinka ka yi waɗannan sujuda guda biyu ka dago. To shin tambayan tunda yanzu ka yi sujuda guda biyu ko mun ji cewa irin yadda ake yi na sallah haka zaka faɗi abin da ake faɗa, to ya ko matsayin bayan ka dago din ka tsaya ka yi tahiyya kafin ka yi sallama, an fahimci Hausan? Bayan mutum ya yi sujada na gyaran sallah waɗannan sujada guda biyu ɗin, to shin in ya gama ya dawo ya zauna sai ya sake sabon tahiyya bayan wanda ya yi, ko kuma a kawai yana zama sallama zai doka abinsa? Ibnu Qudama al-Maqdisi al-Muwaffaq a cikin littafinsa na Al-Mughni yake cewa akwai wannan babban tabi'i mai suna Ibnu Sirin da Ibnul Munzir sun yi bayani dangane da abin da ya shafi sujudar rafkanuwa, dukansu sun haɗu akan cewa fihi mat taslimu bi ghairi tashahhud, a cikin sujudar rafkanuwa sallama kawai za a yi ba tare da mutum ya yi tahiyya ƙari akan wanda ya riga ya yi a baya ba. Don haka da ka gama sujudar ka guda biyu kana zama kawai yi sallama abinka, ba buƙatar sai ka sake sabuwar tahiyya. Al-Imam An-Nawawi cikin sharhin da ya yi ma Muslim da yazo kan wancan hadisin da muka karanta na dhul yadaini wanda ma'aikin Allah ya rage raka'a biyu a sallan azhar ko la'asar bisa mantuwa da rafkanuwa aka same shi aka tunatar da shi ya dawo ya sake to shine sai Imam Nawawi yana sharhin wannan hadisin yace wa min fawaidi hadithi dhul yadaini na daga cikin fa'idojin hadisin nan na dhul yadaini ithbatu sujudi sahwi hadisi yana tabbatar da cewa lallai fa akwai sujudar rafkanuwa a tsarin sallah idan ka samu rafkanuwa to akwai sujuda na gyara da zaka yi wa annahu sajadatani kuma wadannan sujuda din guda biyu ne ba dai ake ba biyu ne wa annahu yukabbaru likulli wahidatin minhuma kuma lallai zaka yi kabbara ma kowace daga cikin su don haka bayan kai sallama idan da ka tafi zuwa ga sujudan sai ka ce Allahu akbar inda ka dago sai ka saki cewa Allahu akbar ka dago inda ka koma na biyun sai ka saki cewa Allahu akbar ka tafi idan da ka dago sai ka saki cewa Allahu akbar wa annahuma ala hay'ati sujudis sala kuma wannan yake nuna mana cewa shi wannan hadisi na dhul yadai wato sujudar rabkanwa da ake guda biyu irin yadda ake na sallah ne ba wani bambanci لانه اطلق السجود domin shi Abu Huraira da yake rawaito hadisin yadda ta kasance da annabi yazo ya cika wadannan rakoi guda biyu yayin sujada guda biyu a ƙarshe kawai cewa yayin sujada guda biyu kun ga da a cire ya ga wani bakon abu a cikin sujada din na annabi da yayi bayanin sa shine ce falau khalafal mu'tada labayyanahu da a ce ya ga wani bakon abu da annabi yayi wanda ba saba gani ba irin tsarin sujada da zai ce da yazo wajen sujada sai yayi kaza yayi kaza kawai sai yace ya sujada ya dago abin sa yayi kaza yayi kaza wa annahu la tashahhuda lahu kuma a cikin bai mana bayanin cewa annabi yayi wani tahiyya ba ai kun ga alfazan hadisin da sunna muka karanta yace a fa salla rak'ataini wa sallama annabi da yazo ya cika raka'a guda biyun nan da dai manta bai yi su ba da yazo ya idar yayi sallama thumma kabbara thumma sajada sai kabbara ya tafi zuwa ga sujada an fara rafkanuwan kenan an fara gyaran sallan kenan an fara sujada rafkanuwa yayi kabbara ya tafi zuwa ga sujada thumma kabbara farafa'a ya sake kabbara ya dago kun ga an yi daya thumma kabbara wa sajada ya sake kabbara ya tafi sujada na biyu thumma kabbara wa rafa'a ya sake kabbara ya dago daga na biyun wa sallama sai sallama kun ga da lokacin da ya dago na biyun nan inda yayi tahiyya zai ce thumma tashahhada wa sallama sannan sai tahiyya sannan yayi sallama amma yace sai kabbara ya dago sai yayi sallama kun ga kenan babu wani abu da yake tsakanin kabbaran da kuma abun da ya shafi yin sallaman na tahiyya don haka kenan malamai mafi yawa sun tafi akan cewa ba bukatan sai mutun yayi tahiyya a sujudar rafkanuwa kana yin su kai kana dagowa kai sallama ba bukatan yin tahiyya wannan shine mafi ingancin zance kuma shine abinda jumhurin malamai suke tafiya a kayan sa ba bukatan maimaita wani sabon tahiyya bayan kai sujudar rafkanuwa inna kathiran minan nasi yajhaluna kathiran min ahkami sujudis sahwi fi ssalah musani cewa da yawa daga cikin mutane a gaskiyar Allah sun jahilci da yawa daga cikin hukunce-hukuncen sujudar rafkanuwa a cikin sallah fa minhum man yatruku sujudas sahwi fi muhalli wujubihi daga cikin mutane akwai wanda zaka ga ya ki yin sujudar rafkanuwa kuma ya kamata a ce yayi din kai dole ne ma yi saboda ya gyara sallansa amma saboda rashin sani saboda rashin karatu yasa haka kawai sai ya bar daman ta tafi bai yi wannan gyaran ba ya bar sallan sa a bace din a haka saboda bai sani ba bai san ma zai ya gyara ba wa minhum man yasjudu fi ghairi muhallihi daga cikin mutane kuma akwai wanda zai sujudan kuma ba gurbin da ya kamata ya sujudan bane ba saboda watakila rukuni ne ya bari wanda muka ce rukuni ba a gyara shi da sujjada ko watakila wani mustahabi ne wanda ba bukatar sujjada kamar daga hannu yayin kabbaran harama kuma amma saboda wannan sai yazo yake so zai sujudan abli ko ba'di to kaga duk wannan rashin sani yake jawo mutun ya je yayi abinda ba haka ya kamata yi ba kuma mafi yawan mutanen mu suna fama da irin wannan matsala wa minhum man yaj'alu sujudas sahwi qabla as-salam daga cikin mutane akwai wanda zaka ga cewa sujudan da ya kama shi sujada ne na ba'di amma kuma idan ya tashi sai ya kabula abin sa saboda bai sanya tsarin yake ba wa minhum man yasjudu ba'da as-salam wa in kana mawdi'uhu qablahu akwai kuma wanda daga cewa ya sujudan ba'di alhali kuma qabli ya kamata yi duk me ja wannan rashin karatu rashin zuwa inda ake karatu to dan haka sallan nan mu da fahimtar cewa ita ce mafi ginshikin ibada kuma dalilin da yasa aka kawo mu duniya kenan dan mu bauta wa Allah mu yi sallan nan yadda ta dace. Wajibi ne abinda kake yin sa yau da kullum a rana sau biyar, ka koyi yadda ake yin sa, ka zama kai master din sa yadda ya kamata, saboda yadda kake yin sa kullum kuma wannan kuskuren zai iya faruwa da kai a koda yaushe. Ba zai yi kai ta jiran sai in matsalan ta faru, kuma anan ne zaka je ka fara binciken ya zaka yi ka gyara. Bayan wato abunda ake cewa damage has been done, matsala ya riga ya faru, ba yadda ma zaka yi sai daga baya kuma ka zo kana tambaya. Amma ya zama kana san su gaba daya, kaman jira kake matsalan ta faru, tana faruwa ka san da zaka warware ta, amma sai da ta faru ka je neman magani, to kaga kenan ba lallai ka iya warkewa ba. Don haka ni mu riga kafi makanmu ta hanyar sanin waɗannan abubuwa na yadda sallah yake baci, kuma me zai iya gyara shi. Wani abu ne wanda idan ya faru a sallan sujudan zai iya gyarawa, wani abu ne kuma wanda yafi karfin sujuda ya gyara shi, wani abu ne wanda shi ba bukatan ma sai kai sujuda, wani abu ne yake jawo a yi sujudan kafin sallama, wani abu ne za ka yi a sallan ya jawo sai bayan sallama za ka yi sujuda din. Duka wannan ya kamata duk musulmi mai yin sallolin nan ya bada sallan muhimmanci yake yin sau biyar a rana, ya san su gaba daya gwargwadon iko. Sani duka gaba daya wannan sai Allah, amma ka san su gwargwadon iko yadda da ka fita daga cikin abubuwa irin waɗannan ƙanana, sai abinda suka zama manya to wannan kan sai a barwa Allah, kuma a cigaba da neman ilimi akan su. Amma ƙananan abubuwa irin wannan lallai ya kamata a ce duk musulmi ya san su, hatta ƙananan yara masu tasowa. Walidha kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatan jiddan, wannan yasa wannan darasin da muke yin sa na sudarin rafkanuwa, lallai sanin hukunce-hukuncensa yana da muhimmanci matuƙa ƙwarai da gaske. Siyama lil a'immati alladhina yuktada bihim, musamman ma wadda mutane suke iya tura shi a matsayin liman ya jagorance su sallah su bi bayansa, shi suka fi kamata irin waɗannan limaman su fi kowa sanin irin waɗannan hukunce-hukuncen. Wa tuqalladu almas'uliyyatu fi ittiba'i almashru'i fi salatihim allati ya'ummuna almuslimina biha, me yasa aka ce limamai su suka fi cancanta su fi sanin waɗannan hukunce-hukuncen? Saboda amana ne ya rataya a wuyansu, haƙƙin mutane ne aka ɗora musu, ta yadda idan suka ɓata sallan mutane bisa jahilci, bisa rashin sani, to fa laifin yana kansu ne, su za su ɗauki nauyin wannan abun a lahira. Idan kuma suka yi iya ƙoƙarinsu, to wannan sai ya zama sallan su ta yi kyau, wadda suka bi su ma sallan su ta yi kyau, duka sai su gudu tare su tsira tare. Amma matuƙar za ka zama jagoran mutane, kuma baka sanya idan matsala kaza ya faru yadda za ka warware matsalan ba, to kaga bai kamata a maida makaho ya zama jagora ba, sai ya koma baya shi ma a samu mai ido, ko da mai ido ɗaya ne kuwa sai ya zo ya shiga gaba. To da haka lallai ba iya limaman ba kawai, amma dai su limaman su ne mafiya muhimmanci a matsayin su ne steering sallah ɗin, ta yadda duk da suka murɗa bin su ake yi. Idan aka samu kuskure ya zama liman ya rikice a sallah bai san ya zaya ba, to ƙarshe sallah ma ta zama hayaniya, a ita wannan ya ce wancan ya ce, sallah ta zama ruɗaɗɗiya, dole wataƙila sai dai a ce ma a sake sabon sallah fresh. To da haka limamai ku duk tsoron Allah, ku yi ƙoƙari wajen ganin cewa kun san waɗannan hukunce-hukunce, ko da ba limamin ratibi a masallaci ba, kai ma wata ran za ta iya kama ka zama limamin. An yi dadda sallah a masallaci, ka shigo ka ɗan kama yin sallanka na azhar ko la'asar, kawai sai ka ji wasu sun sahwa bayan ka, ai ka zama liman. Eh, duk da dai ba naɗa ka aka yi ba, amma ka zama liman a wannan lokacin. Ka ga in kai shirme ko kuma wani abu ya kama ka na gyaran sallah, ka ɓata musu sallah, haƙƙi na wuyanka. Za ku yi wata tafiya, ya zama kai ne za ka zama limami a wannan tafiyar. To kaga ya kamata duka a matsayinmu na musulmi, kar mu ɗauka wai sai in limancin ya samu ne za a koma a yi wannan karatun. Abun kamawa take yi sawabin limanci na dindindin, ko wanda dai zama kawai ta kama ne yau gashi ka jagoranci mutane wata sallah. Don haka mu yi ƙoƙari wajen sanin waɗannan abubuwan, ko ba da limanci ba, mu a karan kanmu ai sallan da muke muna so Allah ya karɓa. Kuma lallai akwai salon da suke kamu ya zama mu kaɗai ɗin ne za mu yi, mu ne limaman kanmu. To ya kamata mu san waɗannan hukunce-hukuncen. Idan ma ya kasance ba mu zama limaman kanmu ba, in muka zama ma mu ga wasu limaman, da mu taimaka musu wajen warware matsala idan ta faru. Amma in ya zama limamin ɗin mamun ma ɗin, to kaga kenan abubuwa sun lalace, sai dai a yi ta kwamaca kenan, a yi ta tsirkaniya a sallan, kullum a cikin damuwa ake. Kamar yadda ya faru a wani masallaci, na taɓa sallah a wurin, a gabana abun ya faru, limami yana cikin sallah ya samu rafkanuwa, ina zaton in ba na manta ba, tahiyya ne bai yi ba na farko, sai ya miƙe tsaye. To su a irin tsarin masallatayen nasu dama akwai wato ladani da yake jiyarwa a bayan liman, liman yana Allahu akbar a hankali, shi kuma yana yi da ƙarfi. to ai makon ai tasbihi bayan liman yayi wannan kuskuren kawai sai shi ma ya ce wai liman yayi bata wai shine fa kenan ya daga liman din kenan wai liman yayi bata to kaga wannan an samu rudani akau yayi shigo da wani abun da baya cikin sallah ai makon tasbihin kuma sai wata magana daban kuma nake so in ce mana a irin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sanin su domin sau da yawa wani abun zaka ga cewa kai azatanka an rasa mafuta bayan da aka iya sai dai a sake sallah alhali abu ne mai sauki wanda sujudan kawai akai zai gyara ta misali ya taɓa faruwa a wani masallaci ya kasance akai sallan ina zaton magariba ne da aka zo wajen sujuda guda biyu a wata raka'a daga cikin rakawoyi liliman ya yi sujuda guda ɗaya shi azatansa biyu ya yi kawai yana ɗagawa daga wannan sujudan sai ya miƙe sama ya tashin nan haka sai ma suka ce masa subhanallah kaga kenan ya kuskure su suna da masaniyan cewa sujada guda ɗaya yayi to shi kuma tasbihin da suka yi masa azatansa cewa ya kamata ya dawo yayi tahiyya ne da suka masa wannan subhanallah din sai ya dawo ya zauna azatansa tahiyya zai yi da ya zo ya zauna suka ga kuma bai yi sujadan ba suka sake wani doka subhanallah din to kun ga yanzu liman ya samu rudani ya miƙe an ce subhanallah an dawo da shi ya zauna ma an ce subhanallah to kage sake miƙewa sake subhanallah ya koma gidan je to shine ya rasa yadda zai yi to da ke dai yana da wayewan addini sai yake tambaya wai me zamu yi ne me kuskuren da aka samu sai aka sa wani ya masa bayani ya ce malam sujada guda biyu ne ya kamata me kuma ɗaya kai kenan kawai sai aka gyara sallan aka yi haka to kun ga yanzu da ba dan yana da wayewan cewa a iya yin magana dan gyaran sallan ba da ba sanya za a yi ba yi saboda karshe shi bai gano menene matsalan ba hankalin su kwata-kwata bai taba kawo akan cewa wai su da ɗayan sujudan ne bai yi ba ya yi zaton cewa miƙe wanda yin nan tahiyya zai yi kuma ya dawo yana ta yin ma an sake ce masa subhanallah ba daidai bane a hakan ma to saboda haka lallai mu samu fiqhu da ilimi akan waɗannan matsaloli domin mu cika sallan mu yadda ya kamata kar a bi mu bashi bisa wannan dalilin yasa kusan duk littafin malaman fiqhu idan ka duba ban cire maka ko ɗaya ba sai ka samu yayi babi akan sujudus sahw duk littafin musulunci in dai magana ne akan fiqhu ya kawo maganar sallah to sai yayi ma wannan mawdu'in babi bayan nan bosu daga cikin malamai sun yi talifat na musamman ma'ana suka buga littafin musamman akan shi wannan mawdu'in na sujudar rabkanwa iya abin da aka yi magana kenan a cikin littafin misali kaman الشيخ محمد بن صالح الأثيمين ياي لتابي ميسونا رسالة في سجود السهو واتو واني دان ساقوكو دان پامبلي تاكدودة باسو ديوا دكي بياني اكان سجد ربكنوا باشي كتايبا اكوانا مالمي ميسونا دكتور سعيد ابن علي بن وهاف الكهطاني شيماي لتابي ميسونا سجود السهو مشروعيته ومواضعه وأسبابه wato sujudar rabkanwa shar'ancin sa da wuraren da ake yin sa kabli ko ba'di da kuma sauban da suke jawo a yi sujudar rabkanwa fi dawil kitabi was sunna wato a bisa ga hasken littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga kenan su malamai sun iya nasu ya rage gare mu su sun fita har agun Allah sun karantar sun nuna to ya rage gare mu mu biyo na littafin mu karanta sannan mu yi kokarin aiki da shi wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba domin a gudu tare a tsere tare muna fatan Allah ya wafakar da mu ya sa mu ƙara fahimtar addini ya sauka mana abin da yake da wahala a cikin sa jama'a zamu takaita da iya wannan shibin duk da mun fara karantawan idan Allah ya kai mu sati na gaba zamu tashi akan tambaya na biyu da yake a karkashin babin mahiyya kayfiyatu sujudi lin nuqsan kun ga kenan ya fara shiga sauban da suke jawo a yi sujada din maganar raji a sallah to haka zai kawo mana dalilai da kuma wato misalai duka in kaza ya faru kabli za a yi in kaza ya faru ba'da za a yi in mutun yayi samu shakka kaza zai yi don haka duka zamu zo mu je su insha Allah ta'ala Allah ya wafakar da mu ya tsara har a samu daga fadan abin da yake na kuskure Allah kar da haska kirjin mu don mu gane abin da yake na daidai din kuma mu tafi a kayin sa wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk